A ƙarshen makon da ya gabata ne aka samu bullar labarin sabuwar kungiyar 'yan ta'adda da ake kira Lakurawa a shiyar Sokoto, duk da yake sun nade suna gudanar da ayyukansu a wasu ƙananan hukumomi na jihar. Bayanan da na tattara daga mutanen yankunan Tangaza da Binci, duk da yake sun ƙi aminta a ɗauki sautinsu ko a ambaci sunansu, sun ce waɗannan mutanen sukan zo ɗauke da manyan makamai, suna baiwa mutanen umarni akan abin da ya shafi addinin Musulunci, kamar zakka, sallah da dai makamantansu. To sai dai na samu zantawa da wani mazaunin yankin da suke shigowa ta hanyar Tangaza, wanda ya saba da ayyukansu tun a ƙasar Mali, da yake yana tafiye-tafiye zuwa ƙasar Mali. Sai dai bai so an bace sunansa ba saboda dalilin tsaro.
Can wannan yankin dai gaskiya ta'addancin da suke yi yana da yawa. Dan zaka akwai wani daji zai kai kilomita ina ganin 50. In ka shiga babu abin da za ka gani banda gawawwakin motocin da suka kone. Kuma in aka samu aka siyo lokacin har da mutanen dai ma ba kyalewa suka yi ba. In sun same ka da wata matsala ka dan wani ma ko gemu abbe bari ba wannan zai iya zama laifi. Idan suka kama mutum kuma da wani abin da ya shahin magani haka shi ma suna yin tsoron hukunci na wani ma hakisa wani da ai harbe shi wani kuma su sawo kasu yanke su. Amma nan da ya gaskiya ba su fara yin waɗannan abubuwan ba nan da a addini suke, sannan suna ikirari akan duk wani wanda ya yi zalunci irin za su hukunta shi. Ko wani ƙauye ma nan ana maulidi ma nan dai suka zo suka watsa mutane suka ce ba a yin maulidi sai dai suka sa musu wasu sharuɗa wanda ba a kaza ba a kaza ba a kaza sai abin da dai suka so dai sannan shine za a yi.
Ko a makon jiya da mahalarta kwas na 33 na kwalejin horar da dabarun tsaro ta Najeriya suka je Sokoto domin ziyarar aiki dangane da kwas ɗin da suke yi, sai da mataimakin gwamnan Sokoto injiniya Idris Muhammad Gobir ya yi musu bayani akan wannan kungiyar.
The group is known to be a faith-based idealist and assessment carried out indicate that they possess persecuted reforms.
Ya ce an san kungiyar a zaman ta yan kishin addini, kuma binciken da aka yi ya nuna suna ɗauke da muggan makamai, sai dai kuma duk da haka ya ce jami'an tsaro na aiki babu kyakkyawa domin magance barazanar da waɗannan mutanen suka haifar. Ya ce gwamnati na aiki kuddukut da jami'an tsaro na gwamnatin tarayya domin magance wannan matsalar. To sai dai masana lamurin tsaro na ganin cewa akwai buƙatar gwamnati kada ta ɗauki wannan batun da sassauci, kamar yadda masanin tsaro Detective Awal Baladir mai iyake cewa
wato yawanci idan aka ga mutanen nan sun yi kama da musulmai za a iya samun wato waɗanda suke musulmai ne kuma waɗanda suke iya jin yare irin nasu ai amfani da su su zauna a ƙauyen su mu'amala da su su tattara kowane irin bayani da ake so a gane na mutanen nan. Na farko a gane cewa mutanen nan da me suka zo, na biyu a gane cewa wani irin ƙarfi suke da shi, na uku na suke samun kuɗaɗen da suke bawa mutane don jawo hankalin su shiga cikin addinin su, na biyar kuma shine a cikin abin da suke da'awa akai menene da'awar su, menene suke korewa, wannene suke ƙarfafawa, dangane da addini suke koko dangane da al'ada ne koko neman kuɗi ne suka fito yi koko wata manufa gare su na cimma burinsu na mamaye yankunan don su kafa ƙarfin ikonsu a garin ko kuma a ƙasar. Za ta ɗauki mataki ne wato na tabbatar da cewa ta zauna da su, ta tattauna da su, ko kuwa a ƙarshe za ta ɗauki matakin bindiga ne ta ƙarfi.
Mutanen yankin dai sun bayyana cewa duk da yake yanzu mutanen ba su cutar da kowa, asali ma suna faɗa da ɓarayin daji da ke haddabar mutanen yankunan. Akwai shakku da fargaba kan abin da za su iya zamowa a nan gaba, musamman duba da cewa suna ɗauke da manyan makamai. Tuni dai da manyan jaridun ƙasar nan suka rawaito cewa rundunar tsaron Najeriya ta bakin daraktan hulɗa da kafafen yaɗa labarai na ayyukan tsaro Manjo Janar Edward Buba ta tabbatar da ɓullar waɗannan mutanen da ke ayyukan su a jihohin Sokoto da Kebbi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.